بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على الأجل الذي هو مثل الكيف، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة بالكيف، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مهاد الأمر والنحو، فإن الارتفاع التي تلزم الفعل تكون مقارنة له ولا تسبق إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون السمع. وأما الارتفاع التي يتعلق بها الأمر والنحو فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامران بن حسين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولسانك تدوى أولا بسلاتي نموجبه أن نجهة كتنا أبوه القورة أولا يومتي نرانا الثلاثة للا أربع سفر جوات السفر إجرى منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إيرة اليهود بثلاثة، وأن كما شيء ذلك دا أكو قوات الجيو شكرا كمينا هي دبو بيو لترع أولا مجال الدينة ونماكو ماكو إلا ودي كرافيشي ولا يتافيش كل تابي مثلنا التفة العراقية في الأعمال القلبية، والنفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، wannan dunya ne da ramai ki sallallahu alaihi wasallam tana shekara 728. wannan kuma shine majalisin mu na nawa na 23 na 24 kuma a jerin wannan majalisoshin wannan zama shine na nawa na 68. a yau za mu fara karatu a cikin littafi a sabon bugu da zai na tantan masu karatu ko je masu kan karatu don wanda ke littafin da ma wanda ba su so, saboda haka yana da kyau ɗan uwa tun da ba mu yi nisa ba, muna shafi na 36 a wannan bugu, wanda a gabanmu nan gaba akwai wajen shafi zai kai kimanin shafi 70 ko ma fiye da 70, saboda haka kun ga akwai sauran karatu da yawa. saboda haka waɗanda suke buƙatar littafin yana da kyau su mallaka, don na san an kawo shi nan, kuma ba a buga shi da yawa ba, adadin da aka buga adadi ne iyakantacce, saboda haka wanda yake sha'awa ya kamata ya yi ƙoƙari ya mallaka da wuri, don wataƙila idan ya kare za a kuma ɗaukan lokaci kafin a buga shi, kuma ba lalle ne bugu na biyu ya yi kyan na farko ba. idan ba a manta ba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin bayanan da ya koro a wannan littafi yana magana akan cewa bautar Allah da tauhidi da biyayya ga Allah, yi masa da'a, barin abin da ya hana, riƙe alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan waɗannan ayyuka ne da ba sa yiwuwa bawaye zan yayi su sai da taimakon Allah. duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya bawa bawa wata mashi'a iyakantacciya, amma wajibi ne bawa ya sani cewa mashi'ar nan tashi tana ƙarƙashin mashi'ar Ubangiji, sai abinda Allah ya so ya wakana shi zai wakana. don haka musulunta musulmi da da'ar musulmi da biyayyarsa da bautarsa ga Allah da tauhidinsa dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah da yayi masa idan ba dan ubangiji ya ni'imta shi da wannan ba ba zai zama mu'min ba ba zai zama mai ibada ba ba zai zama mai da'ar ba saboda haka muke neman Allah ya taimaka mana a cikin bautar mu kodai yaushe muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to a cikin bayanin da yake ya kawo hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Sa'ad ibn Abi Waqqas yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ijtadta biha darajatan wa rif'atan kai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wacce ta yi ta dan Allah illa ijtadta biha darajatan fashi ka kara matsayi a gurin Allah wa rif'atan ka kara daukaka a gurin Allah hatta lukmata tadawha fi simratika hatta lokacin da zaka sanya a bakin matarka ubangiji sai baka lada akan wannan malaiyi fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada labari anna allaha yadubu ala al-'abdi alladhi huwa ziddu al-kayf Allah madaukakin sarki yana kama mutum da laifi na gajiyawa gajiyawar da take nuna rashin amfani da damar da kake da ita ubangiji ya baka wata dama ya saka maka mara na kai aikin da'a amma sai kake amfani da wannan damar to akan wannan ubangiji yana yi kama ka akwai gajiyawa ta babu yadda za ka yi mutum ne babu yadda za a yi ya yi sadaka saboda ba ya da shi babu yadda za a yi je hajji saboda ba ya da dukiyar da zai je hajji ko ba ya da lafiyar da zai iya zuwa hajji ko kuma ba zai iya fita jihadi ba saboda ba yadda zai iya fita jihadin wannan gajiyawa ce ta ba yadda za ka yi ubangiji ba zai kama ka akan wannan ba amma ubangiji ya baka dama ya baka dukiya maimakon ka yi amfani da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah sai ka yi kaga anan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ce ta kankasa ba ko ubangiji ya baka ikon wato ya nuna maka gaskiya ga sanan a fili kanara ka gane ka fahimta amma ka ki aiki da ita a cikin ta cikin mabiya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ka gane menene sunnar a ganka cikin yan bid'a ko da yake tsamo tare da cewa ka gane illar bid'a to kaga wannan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ba ce ta kasa fahimta ko ka kasa ganewa to ita ce Ibn Taymiyya ya ce wannan gajiyawar a kanta ubangiji yana iya kama ka yace wa huwa tafriṭu fī mā yu'maru bi fi'lihi shi ne mutum ya yi sakaci akan abin da aka umarce shi ya aikata fa inna zalika yunafi al-qudrata al-muqārinata lil-fi'li wannan yana kore kudura iko wanda yake tattare da aiki wa in kana la yunafi al-qudrata al-mutaqaddimata duk da cewa baya kore iko wanda ya riga ya gabata allati hiya manaqul amri wallahi iko wanda shi ne umarni da hannu yana ce da shi a nan Ibn Taymiyya yana yi mana ishara zuwa ga wani saɓani da aka daɗe ana yin shi ƙarshe aka kawo ga warware wannan saɓani ta hanyar bayani da Ahlus Sunna suka yi al-qudra shi ne iko da Allah maɗaukakin sarki yake bawa bawa shin ikon da zai baka iyawarka da za ka yi na abu kaza ko ka kasa yin shi shin yana kasancewa tare da aikata wannan abun ko ku a yana riga aikin wataƙila abin yana buƙatar bayani ta yadda za a fahimce shi sosai aikin da bawa zai yi da aikin da bawa zai yi misali mu ɗauka musulunci aiki ne akwai wanda ya musulunta akwai wanda yake musulunta ko mu ɗauka bawa mai saban Allah wanda baya kiyaye sallah a kan lokaci misali kiyaye sallah a kan lokaci aiki ne akwai wanda yake kiyaye sallah a kan lokaci akwai wanda baya kiyaye sallah a kan lokacinka shine wanda yake mai saban Allah to wannan aiki da bawa zai yi shin bawa Ubangiji ya bashi iko ne ya aikata aikin da yake aikatawa din nan, amma aikin da Ubangiji ya riga ya san ba zai aikata shi ba, Ubangiji baya bashi iko a kansa. Misali, mutumin da ya musulunta, Ubangiji ya bashi iko akan zai musulunta, saboda haka ya musulunta. Mutumin da ya ki musulunta, Ubangiji ne bai bashi iko akan musuluntar ba, saboda haka ya kasa musulunta. An fahimci wannan? To idan aka ce Ubangiji ya ba wa mutum iko, shi ya sa ya musulunta, wancan kuma Ubangiji ya hana shi ikon ya musulunta, shi ya sa ya bai musulunta ba. Shin a nan ba za a ce Ubangiji kenan ya tursa sa wa ba wa yin kafirci ba, tunda ya hana shi ikon ya musulunci? Idan har ya hana shi ikon ya musulunci, dan menene kuma zai kama shi da laifin yaƙi musulunci? Sai to ya ba shi ikon ba da ya gani, ai nan sai ya yi. Za a iya faɗar haka ko ba za a iya faɗa ba? Yayin da kuma kai musuluncin kaga Ubangiji ne ya baka ikon yi, shi ya sa kai. To wasu suna cewa bawa ba ya da ikon aikata abin da bai aikata ba, abin da yake aikatawa ba ya da ikon aikata shi ne, shi ya sa bai aikata shi ba. Abin da Ubangiji ya riga ya san bawa ba zai aikata shi ba, to bai ba shi iko a kansa ba. Sune suke wannan shi ne ma'anar al-qudratul muqarinatu lil-fi'l, ikon da yake tattare da aiki, wanda idan aka same shi za a samu aiki, idan akwai shi to aikin zai biyo bayansa, haɗa suke ba sa rabuwa. Amma iko da bawa da za a ba wa bawa, wanda daga baya zai zo ya aikin ko ya yi aikin, wannan shi ne al-qudratul mutaqaddimatu ala al-fi'l. To wasu daga cikin mutakallimuna waɗanda suke yawan surutu akan abin da ya shafi sha'anin sifofin Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa, suna kore al-qudra al-mutaqaddima ala al-fi'l, suna cewa duk aikin da bawa yayi to a lokacin kudura take, idan bai yi, idan ainihin aka ga bai yi ba to babu kudura, domin babu wata kudura da zai samu gabanin aikin, sai dai tare da aikin. To wannan maganar kuskure ce. Ibn Taymiyyah yana so ya gaya mana cewa kudura iri biyu ce, akwai kudurar da take zuwa tare da aiki, wacce ita ce take haifar da aikin, akwai kuma kudurar da take tun farko Ubangiji yana ba wa bawansa wata dama da tun farko yana ba masa, ta yiwu in ya ba shi wannan damar ya yi aikin, ta yiwu ya ƙi yin aikin. Waɗannan abubuwa duk dole ne mumini ya fahimci akwai su. Akwai iko da Ubangiji ya ba wa kowane ɗan adam tun karan farko, wanda ba tare da aiki ikon yake zuwa ba, daga baya ne aikin zai samu kuma zai ci samuwa. Akwai kuma ikon da Ubangiji ya ba wa bawa, wanda a tare da shi aikin yake haihuwa gaba ɗaya. To a wani guri Ubangiji za ka ga ya sanya istifa'a, ita ce sharaɗi na aiki. To wanda istifa'a ita ce al-istifa'a ko al-qudra al-muqarinatu lil-fi'l. Kamar Ubangiji ya ce walillahi walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wane ne hajji ya wajaba a kansa? Shi ne wanda yake da wadata, yake da lafiya, zai iya zuwa ya hajji. Wannan shi ne hajji ya wajaba gare shi. Kaga wannan wadata da wannan damar da yake da ita, sannan kuma aka samu wani wata azama daga zuciya, wato ya riga ya yi kudiri aniyar nan daidai zai yi tun daga zuciyarsa, wannan shi ne yake yin hajji. Wanda Ubangiji bai ba shi dama ba ta dukiya, bai ba shi dama ta lafiya ba, wannan ya hana shi istifa'a, wacce take ita ce za ta ba shi dama ya wannan aikin, wannan Ubangiji baya kama shi a kanta. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ba ya da dukiyar, ba ya da lafiyar, kaga anan ba ya da abin da zai iya yin aikin hajjin da shi, saboda haka Ubangiji ba zai kama shi da wannan ba. Amma idan ka ce Ubangiji ya zare wa bawa ikon yin hajji tun farko ba, shi ya sa bai je hajji ba, kaga da ba za a zargi wanda bai je hajji ba, sai ai tun farko ma an zare masa ikon, don haka liman istata'a da aka ce ai shi tun farko ba a ba shi ikon ba, a'a wannan ikon na farko akwai shi, daga baya kuma sai a samu wani iko wanda zai zama tare da aikin, shi ne ya zama yana da dukiyar, ya kuma zama yana da wannan matsalar, tana da faɗi wa kila tara da tsaurin fahimta na san wasu za su gane wasu kuma za a jima ana wawawa. To shi da Ibnu Taymiyya yake cewa fa inna dalika, wato sakaci da abin da Allah ya umarce ka ci, wa huwa at-tafriqu fi ma yu'maru bihi, sakaci a cikin abin da Ubangiji ya umarce ka da aikata shi. Fa inna dalika yudafi al-qudrata al-mubalighata lil-'ilm, wannan yana kore wata dama da Ubangiji ya baka wacce take tattare da aikin. Mutumin da Ubangiji ya baki damar ya musulunta, saboda an bayyana masa musuluncin, an aiko da manzanni da littattafai sun zo sun yi jihadi, sun bayyana wannan littattafan, mabiyansu sun yaɗa wannan littattafan, sun yi bayani, sun yi da'awa. Mutum da'awan nan ta zo kunnensa kuma ya fahimta, amma ya fi ya iya aikata. To kaga a nan akwai damar ya aikata, amma ya ke yi. Ita ce wannan al-qudra al-mutarida lil-fi'li. وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناة الأمر والنهي. وبجد يا باش إيكو سنفركو واندعا كم وانا إيكو اللي يسا يشيه كذا كوبر كذا. وبجد يا باك إيكو كذا ما متم الكيركي. أكم وانا إيكو اللي يسا يشيه دكي لما متم الكيركي. إذا انك كذا ما متم الكيركي وانا إيكو اللي يباك هنا لن أما كوما كأيكي دشيبه وانا ندامر يباك تنا لن أما كوما كأيكي دشيبه. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له. استطاعة إيكو جامع وشتكي وجب تأيكي تكن زمان تعرض أيكي كمان مسلمان ديكي لا بيجي زيجي تأيوه تسلى كاقا أنك إلا لإستطاعة إلا لجامع تهي تأيكي يسلى أتي تقول هكا زي يسلى تلي أتي وانا إتتي استطاعة المسشحة للفعل الموجبة للفعل المستلزمة للفعل. دو أنا كيرا سدوا من السنة مقارنة له ولا تسلق إلا لمقدورها. وأن الاستفاعة بس الرات داشي دولة بس يجا أبن ليكي بيدي الإنسان متمن ليكي باشي لقفا هو أبن ليكي يجي ليسلع أدوهي كاقا وأن الاستفاعة تكيما بعضي يقول أن الاستفاعة انت باشي لما يسلع أتيه متمن لبنيه المماما استفاعة تكيما يسلع a kwanci wannan istifa'a da yake da ita ba za ta ba shi dama ya yi sallah a zaune ba. Kaga al-istifa'a irin wannan addu'a take tare da al'amur wallahi takan kasance la tasluhu illa li maqduriha, ba ta dacewa sai ga abin da yake an yi ta domin shi wanda yake gurgurdan wannan istifa'a din. Kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, kamar yadda Allah ya ambaci irin wannan istifa'a din. Kaga anan mun fara shan bamban da kai ko sai wani abu da ba aka rubuta. Kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, na mu gaji dadi ba? Akwai gare-gare da muka yi a wannan sabar wanda ya saba da wannan da muke karantawa, kuma banda wannan ma kai wani gara kafin kai ko baka yi ba, kai wani gara a cikin karatun ka yi takunu muqarinatan lahu, ya sa wata kuwa ya kuni ne ko wata kuni wata kudu biha, kaga ba haka ya kai ka karanta ne ne takunu muqarinatan lahu wala tasluhu illa li maqduriha, masu hoton kai zaka ga akwai bakanci da yadda yake a fasastar kuskure ne na cikin fasastar wannan da muka rubuta shi ne ne takunu muqarinatan lahu wala tasluhu illa li maqduriha, kaga bayani ya fito sosai. Kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, kamar yadda Allah ya ambace ka inda yake cewa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusiru, kafirai ba su kasance suna da ikon su ji ba. Ubangiji ya ba wa kafirai ji ko bai ba su ba? Ya ba su ji. Ya ba su gani ko bai ba su ba? Ya ba su gani. Amma wannan jin da suke da shi ya sa sun fahimci gaskiya, sun saurari sun yake da ita. Wannan ganin da ya ba su ya sa su sun ga gaskiya, sun yake ta, sun yi aiki da ita? Ba su yi ba. Kaga anan Ubangiji ya kore wata istifa'a, duk da cewa akwai wata istifa'a da ta gabace ta. Istifa'a da ta gabace ta ita ce Ubangiji ya halicce su da ji da gani, don su ji gaskiya, su ga gaskiya, su yi aiki da ita, ko ba ta ba? Amma wannan damar da ya ba su, wannan istifa'a din ta farko da ya ba su, wannan kudura din ta farko da ya ba su, damar farko da ya ba su, suna da damar su yi aiki da ita? Suna da damar su yi aiki da ita. بمن شاء منكم أن يتقي. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا هذا ابنجي يا باس وتداما يا باس وانجي قرية قرية الانجي سكامة تفلكي ميتوكوك سكامة هذا وانا اتشي الاسقاء في المتقدمة وانا كان لن باب وانا الذي دعوه شواء انتو لا بس عبد بيبقى لفلتا سو اماكم مسيح امفاني لإتبا سمي تكتي لإتا وانا الاسقاء دن سبيو وانا شين السجود تغني سيأيتي لجزية وانا الاسقاء اتشي المقارنة للفعل انا سمي تكتي لإتا بس هي ايكي لإتبت إتشي أبنجيز يقول يشي ما كانوا يستطيعون السماء باسد وتداما تسجي داما تبيو وتتكي هدد ايكي باب إتت التلبس ما ألابع أشريتك يسجي كما باسدتك في ايكي لأبن لكذور الشباب أقول لكو أبو دعنا كارجا أبن لإتي كدرا أبنجي يارجا يربوكا أبنجي يارجا ubangiji ya riga ya saukar da shi daban da abin da yake irada ta mutum kuma me yake so me zai yi mutum ne yace da Allah ya so da gaskiya da na musulunta ya ce maka shi yana son ya musulunta amma da Allah ya so shi da ya so shi da musulunta da ya musulunta wannan magana ta shi tana da ma'ana ya ce shi yana son musulunci amma da ubangiji ya so shi da musulunci da musulunci kaga da yace yana san musulunci kariya ne yana san musulunci babu abin da yake ana shi shiga musulunci da a ce yana san musulunci to ba zai ce ubangiji ya hana shi shiga musulunci kawai aka kalmar ya so musulunci kariya ce tunda har ya ce da Allah ya so shi da ya shiga musulunci an fahimta ko yau haka nan fi kaulihi wa kanu la yastati'u la sam'a da Allah yake kafirai su ba su da dama ba su da iko su ji anan ikon da ake korewa ikon da yake tattare da aiki ba ikon da ya riga ya gabata ba wa amma al-istita'atu allati yata'allaqu biha al-amr wal nahyu fa tilka qad yastaru biha al-fi'lu wa qad la yastaru istita'a wacce take da alaka da ubanni da hali ta yi a samu aikin ta yi kuma a rasa aikin ubangiji ya baka istifa'a ka zama musulmi ta yi shi zama musulmi ta yi zama musulmi ubangiji ya baka istifa'a sai zama yana sallah cikin jama'a ta yi yayi ta yi yayi kama fi qawlihi ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kaga kenan akwai wanda zai zama yana da istifa'a din amma ya yi haji kaga wannan istifa'a din ita ce wacce take tattare da ai mutum zai iya yin aikin kuma zai iya yin yin aiki in ya ga dama wa qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam li imran ibn husayn salli qa'iman fa illam tastati fa'idan fa illam tastati fa'ala jamb annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga imran ibn husayn yace kai salli a tsaye fa illam tastati idan ba za ka iya yi a tsaye ba kai a zaune fa illam tastati idan ba za ka iya yi a zaune ba fa'ala jamb kai a cikin gidi to wannan shine kashe-kashen istifa'a da Ibn Taymiyya ya rika yi a littafansa daga ciki akwai nan littafin At-Tuhfatul Iraqiyya ko littafansa da ku gurare daban-daban cikin Majmu'ul Fatawa cikin littafin sa Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah cikin As-Safadiyya duk yayi wannan kashe-kashe na al-qudra ko al-istifa'a inda yake cewa nau'i biyu akwai shayayya ne a da can da aka kai tsakanin al-mutakallimuna masu surutu akan harkar sha'anin tauhidi su futsa su fito da wasu maganganu wanda su kawo rikici cikin jama'a sai mai kariya aka yi kokari ya warware rikicin ta yadda mai shubuha ba zai samu shubuha ba malam ya ce fa hadha al-mawdi'u
wa hadha al-mawdi'u tajidda kama fihi banu adam arba'atu aqsam qawmun yanzuruna ila janib al-amri wal nahyi wal ibadati wat ta'a shahidina li uluhiyyati ar-rabb subhana alladhi umiru an ya'budu ولا ينظرون الى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانه وهو حال كثير من المتفقهه المتعبده فهم مع حسن تقديرهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان الاستعانه بالله والتوكل عليه واللجا اليه والدعاء له هي التي تكون العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف بل سره أن يكون أقوى الناس أن يتوكل على الله.
ماذا يتكلم الشيخ؟ فهذا الموضع ولم بجري تدين كتم الناس فيه إلى أربعة أقسام. مثلا تنك سجدا هدو دلالة ولم بجري ولم مغنى بيكي مغنى تتوكلي لنما آذجي لنما تلتي لك على الله تدين ألينا فكي إلى بوتا مكا كذا كذا تاتي و wato abinda duk ka ganka a ciki na bautar Allah babu taimakon Allah a ciki a Ubangiji ya sanya wato zaɓin kai kanka na kai abin wata wata dace tsakanin al-sabab wal musabbab. Ubangiji shi yake halittar al-musabbabat yake halittar al-asbab laha. Duk wani abin da Ubangiji ya riga ya hukunta ya sabbaba shi shi yake halittawa wannan abin dalilin faruwar abu. Saboda haka ɗan adam gwargwadon ikon da Allah ya bashi wannan wasiƙa ce adadi ne na a samar da sababi a samar da musabbab. Yayin da ka ɗauki alƙalami kake rubutu da wannan alƙalami ɗin, alƙalami ɗin nan dole da shi kai rubutu amma ba shi ne ya rubutun ba, kai ne mai rubutun. An tashi za a ce maka kai ne mai rubutun amma kuma shi wannan alƙalami ya zama adat ne, wasiƙa ne, sabab ne na faruwar wannan rubutun. Lokacin da manomi ya ɗaukar fartanyarsa ya yi noma da ita, ba a cewa fartanyar ita ta yi noma, sai dai a ce manomi shi ya yi noma. Amma kuma zai yiwu ya je gona ya kama noma ba fartanyar ba zai yiwu ba. Saboda haka ita ce wasiƙa tsakanin aikinsa da kuma abin da aikin zai haifar. To haka Ubangiji ya sanya ayyukan da yake halitta na ayyukan bayi, halittarsa da ayyukan bayi da kuma wata dama da ya ba wa bayan, wannan damar da ya ba wa bayan ita ce bi masabatil wasail allati tarbitu bayna al-asbab wa musabbabatiha. Don haka baka kore wa bawa aikinsa, kace Ubangiji kace bawa baya da wani aiki sai abinda Ubangiji kawai ya gudanar shi ne kawai yake faruwa, amma bawa baya da wani katabus. Wannan kuskure ne a aqidar ahlus sunna. Ubangiji ya jingina wa halittunsa kasbi, ya ce laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, akwai aikin da za ka yi mai amfani akwai wanda ba ya da amfani, aikin da za ka yi mai amfani ka ci moriyarsa a duniya da lahira, aikin da mutum zai yi mara amfani ya ga moninsa a duniya da lahira. Kaga Ubangiji ya jingina tsururutar wannan aikin zuwa ga bawa, ya ce laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, ashe akwai alkasbu a tattare da bawa. Wannan ba shi yake nuna bawa yana tarayya da Allah a cikin halittarsa ba. Ubangiji shi yake halittar ayyuka gaba ɗaya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ayyukan da kake yi Ubangiji shi ya halicce, shi ya halicce ayyukan kamar yadda ya halicce mu. To amma ya sanya wannan aiki namu ya zama kamar wasiƙa ce da za ta kulla tsakanin sabab da al-musabbab. Wannan aiki namu ba shi yake nuna mu muka halicci aikin ba, kamar yadda wannan amfanin da alƙalami ya yi maka wajen rubutu ko farfanya ta yi maka ko aska ta yi ma wanzami, ba ita take nuna cewa aikin naka bane ba na wanzami ba. An gane ko an fahimta abin da nake nufi? Wasu sun gane? To shi ne malamin yake cewa mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan sha'anin. Kaso na farko, qaumun yanzuruna ila janibi al-amri wan-nahyi wal-ibadati wat-ta'ati. Kaso na farko, mutanen da suke duba zuwa ga bangaren umarni da hali, bangaren ibada da da'a ga Allah, shahidina li uluhiyyatir rabbi, ko da yake suna hararo uluhiyya ta Ubangiji, wannan wawun din babu ita. Shahidina li uluhiyyati ba uluhiyyati ba, shahidina li uluhiyyatir rabbi subhanahu allazi umiru an ya'buduhu, ko da yake suna hararo Ubangiji shine Allah wanda ya cancanta a bauta masa, wanda shi ne ya yi umarni da cewa su bauta masa. Kotun suna kallon wannan jalibin, jalibin Allah ya ce kai sallah kana sallah, Allah ya ce kai azumi kana azumi, kai zakka kana zakka, hajji kana hajji, ka zama mai gaskiya kana gaskiya. Wannan jalibin wasu mutane kawai suke kallo, wala yanzuruna ila janibil qada'i wal qadar, amma ba sa duba zuwa ga janibin al-qada'i wal qadar, abinda Ubangiji ya hukunta, abinda Ubangiji ya kaddara, ba sa duba zuwa ga wannan janibin. والتوكل والاستعانة ba ka duba zuwa ga dalibin dogaro ga Allah da kuma neman taimakon sa. Wato kada ka manta dan ka ga kana bautar Allah ka ji cewa Allah ne ya saka kai wannan bautar daidai ne, amma kuma ka ji cewa Ubangiji ne ya baka damar yin bautar. Wannan dalibin da dama ba a halalo shi in ka ga cikin ni'imar imani, ka ga cikin ni'imar musulunci. Ka rika jin a ranka cewa Ubangiji ne ya tsare ka, alhamdulillahi da zai hadana da hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wato Ubangiji shi ya tsare da mu zuwa ga wannan musulunci. Bai yiwuwa a karan kanmu mu shiryu ba da Ubangiji ya tsare da mu ba, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika hum ar-rashidun. Ubangiji ya sanya muku san imani, ya kawata muku shi a zuciya, ya sa muku kin kafirci da sabon Allah da kangarewa, ya bulana muku shi a zuciya. Kaga ashe aikin Ubangiji ne ya sa maka ka ji kana san imani, ya sa maka ka ji kana san gaskiya, kana san ka zama mai biyayya, kana san ka zama mai da'a ga Allah, mai riko da Alkur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji shi ya so maka da wannan. Afa ban kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان أبيجي أشي شيء في سنة وانها كر من إيماني أزوتيا وذلك لك ياهو لشي شكي المثال وانشم كما كافر لك ياهو لشي دون كافر شيء أبيجي شيء مش أشكي وانا كذلك على رجالدي نقدر بمكنت أبيجي كذلك ليمن سيبقون أبيجي يباك دامر ايواء كوانا هنيا كمين مزو صلى الله عليه وسلم كل yake addu'a Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya mai jiddiya zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Wannan abin shi ne abin da muke roko ko da shi a cikin sallolin mu ihdina siratal mustaqim da muke fada. Wannan shiriyar ta mu kara zama masu imani, mu kara zama masu aiki da kwarai. Wannan shiriyar ce muke roko a gurin Ubangiji. Wasu mutanen suna bautar Allah amma ba su hararo wannan janibin, su kawai janibin Allah ya sa su yi abu kawai suna yi, sai su rika jin kamar masu suna yi su suke yi. Wasu ma za ka samu har suna yi wa Allah gori ya munnuna alaika an aslamu qul atamunnu alayya islamukum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Su rika yi wa Allah gori su sun musulunta, sai a ku dai da goranta wa Allah musulunci ku, sai da Ubangiji ya goranta muku ya shirya da ku zuwa ga musulunci, ba dan shi ba za ku shirya ba. To har kullum mumini yakan hararo wannan janibin, ba kawai janibin uluhiyya ba, ba janibin al'amr wallahi ba, ba janibin Allah ya umarce shi ya hana shi ba, a'a ya rika jin kuma Allah ya taimaka masa. Allahu ku yace wa huwa halu kathirin min al-mutafakkiha al-muta'abbida. Irin wannan yanayi na a dinga hararo janibin umarni da hali kadai, janibin ibada kadai, ba a hararo janibin al-qada'u wal-qadar, ba a hararo janibin tawakkali da al-isti'ana. Malam yace wannan irin hali ne na dama daga cikin masu ilimi waɗanda suke kokarin ilimi, al-mutafaqqiha waɗanda suke kokarin fahimtar addini, al-muta'abbida waɗanda suke kokarin ibada, suna kokarin fahimtar addini, suna kokarin ibada, amma kuma suna gafala, ba sa duban wancan janibi janibin al-qada wal-qadar. Yace fa hum ma husn qasdihim, ce to wadannan duka ta da cewa suna da kyakkyawan manufa, wata azimi min hurmatillah, suna girmama dokokin Allah, ba za su zama suna yin abinda Allah ya hada su, ba za su dinga takacci da abinda Allah ya sa su ba. Wali sha'irihi, suna girmama ayyuka na addini, za ka samu ridda haka ya zulubu alaihim ad-da'f wal-'ajz wal-khizlan, za ka samu yauni da kasawa da ainihin watsi da abinda Allah ya ce yi wani lokaci ya yi rinjaye a kansu. Domin mutumin da ya kasance bai baya neman Ubangiji ya taimaka masa akan abinda yake na da'a, to babu shakka shaitan kuma zai rika samun wata kafa zuwa zuciyarsa. Za ka same shi wani lokaci yana rauni saboda baya neman Ubangiji ya taimake shi akan addini. Za ka ji yadda kake jin ka fahimci addini, kana buƙatar tallafi daga Allah domin ka yi aiki da addini da ka fahimta. Akwai wanda sun fi ka fahimtar addini amma ba su aiki da shi, kai kuma Ubangiji zai iya baka ilimin addinin ɗan kaɗan, amma ka fi da dama daga cikin waɗanda ya ba su fiye da naka aiki da wannan abu. To idan kana hararo wannan ba za ka samu rauni ba, idan kana neman tallafin Ubangiji ba za ka samu kasawa ba, ba za ka samu watsi da wasu ayyuka na Ubangiji ba. Li'anna isti'anata billahi, domin dogaro da Allah, wattawakkul alayhi, domin neman taimako wajen Allah, wattawakkul alayhi, da dogaro gare shi, wallaja'a ilayhi, da komawa haƙewa a wajensa, wadu'a lahu, da roƙonsa, addu'a gare shi, hiyal latifu qawwil 'abd, wannan abubuwa su ne suke ƙarfafar bawa, wato yassiru alayhi umur, suke ainihin sauƙaƙa masa al'amura. Saboda haka sai ya ga addinin yana da sauƙi, babu wani abin da za a umarce shi da shi a addinin ya dinga ganin an matsa masa, saboda Ubangiji yana tallafa masa akan aiki da addini. Saɓanin idan babu wannan tawakkalin tare da shi, saɓanin idan babu wannan iyaka nasta'inu din wa iyaka nasta'inu din tare da shi, sai ya ga kullum abubuwa kamar tsanantawa ake, da an yi magana wani abu a jin shi ko kun fiye tsanani ko kun fiye tsanantawa, tare da cewa umarni ne daga Allah karana, ba wai ijtihadi ba ne na wani malami, tare da cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam karana, ba wani ijtihadi ba ne na wasu, ballantana ya ce ijtihadi su ne ba lallai aiki da shi ba. Sai ka ga umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam, amma sai ya riga jin cewa akwai matsawa, akwai takurawa a cikinsu. To kaga wannan duk abin da ke jawo wannan yadda malami yake nunawa shi ne rashin neman taimakon Allah, da dogaro gare shi, da addu'a a kullum Ubangiji ya kara kafe zuciyarka akan imani. Wannan shi yake jawowa ka rasa ganin abubuwa da tsanani, amma wanda yake imani ya ratsa zuciyarsa, ko menene da addini ganin shi yake mai sauki, don Ubangiji ya sauka komai, babu abin da Ubangiji ya saurara shi a cikin addini. Wani haza qala ba'd as-salaf, saboda haka wasu daga cikin magabata sukan ce ko suka ce man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah, wanda dai yake sha'awa ya zama ya fi kowa ƙarfi to ya dogara da Allah. Idan ya dogara da Allah, to wanda ya fi kowa ƙarfi, domin ya yi riko da babban bangon da babu mai iya keta shi, babu mai iya ja da shi. Saboda haka ta fuskar ibada zai zama afuwan nan, ta fuskar haƙuri zai zama afuwan nan, domin ta fuskar ibada zai zama afuwan nan, saboda Ubangiji shi ke taimaka masa, shi ke ba shi wannan damar ta yi addinin. Saboda haka sai ya fi kowa ƙarfin addini, sai kowa ƙarfin imani, ta fuskar haƙuri Ubangiji shi ke ba shi haƙuri da juriya, sai kowa haƙuri, duk abin da zai samu jama'a su yi ta kakaki suna yi suna raki, shi sai ka samu kamar babu abin da yake damunsa, kamar shi babu wani abin da yake damunsa a rayuwarsa, Ubangiji ya wato zuba masa haƙuri a zuciya. To wannan abin ne da aka samu wasu magabata suna faɗa. Akwai hadisi da aka rawaito zuwa ga Abdullahi ibn Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ce man sanahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah, amma hadithun bai inganta ba, hadithi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske, bai inganta ba. Abinda shi ya sa Ibn Taymiyyah bai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ya bar shi a matsayin magana ce ta wasu daga cikin magabata. To a nan gaban za mu dan daga aya, domin in yi amsa ko in yi dan jawabi takaitacce kafin lokaci ya ƙure, akan tambayar da aka rubuta mu wancan satin ne ko satin da ya gabata a kan abin da ya shafi rukuya. Na alfawarin zan yi bayani a wanda zai ɗanci mintuna, duk da cewa maudu'in rukuya maudu'i ne yana da faɗi kwarai da gaske, inda darasin za mu sa masa duka zai iya cinye shi, musamman ma yadda abubuwa suka sha kuɗi a yanzu suka zagwalgwale, aka samu wasu hannaye waɗanda suke miyagu sun shiga cikin sha'anin. Da haka abin da wanda yake buƙatar a tsaya a yi masa kallo na ilimi sosai, kallo na tsoron Allah, na taƙawa, kallo wanda ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Babu shakka ruqya, abinda ake cewa ruqya wanda shi ne tawfiq, shi ne addu'a, shi ne neman taimako daga Allah. Wannan ruqya abin da yake shari'a ta yarda da shi, ta zo da shi. Shari'a ta zo da abinda ake cewa ruqya. Hadisin Jabir ibn Abdullah da yake cewa wani dan uwansa ya kasance yana yin ruqya duk lokacin da kulama ta halbu wani akan je ya masa ruqya. Lokacin da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruqya wat tabaim wat tawila shirkun, da yaji kalmar ruqya an ce tawaida ko tofi da layu da maganin da ake yi da farin jini ko bakin jini, ce wannan duk shirka ne. Sai ra'aka sai yake ganin su Annabi ya hana a yi tofi kenan, Jabir yake cewa sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, man istafa'a hal yanfa'a akahu falyafal, wanda yake da dama, yake da iko ya taimaka wa dan uwansa, to yaje ya taimaka masa. Aw Ibn Malik hadisi da sahihi yake cewa sun kasance suna yin roƙa, suna yin tofi tun a jahiliya ma, suna addu'a, suna tofawa wanda ba ya da lafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada roƙa, suka zo suka ce, fa'in su suna yi, manzo Allah ya ce, i'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bil ruqa ma lam yakun shirkun, ma lam yakun fihi shirk. Annabi yake, ku nuna min me kuke karantawa, waɗanne irin addu'o'i kuke yi, babu laifi ku ci gaba da addu'a ta ruqya, amma matuƙar babu shirka. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda yake cikin Sahih Bukhari, yake cikin Sahih Muslim. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya, suka je wani ƙauye, suka nemi mutanen ƙauyen su karɓi baƙuncinsu, su taimaka musu a matsayinsu na baƙi. Amma mutanen ƙauyen da yake maruwata ne, sai suka kore su, suka ce ba za su taimaka musu ba, ba za su ba su haƙƙinsu na baƙi ba. Saboda haka sai suka yi gaba, ba su yi nisa ba, sai kunama ta harbi shugaban ƙabilar wannan ƙauye. Don haka suka yi abubuwa, suka ci tara, suka ci, su je su nemi baƙin nan da suka kora, ko a cikinsu akwai mai tawaina, akwai mai ruƙya. Sai zo suka samu wannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga abin da ya faru ga shugabansu, cikinku akwai mai tofi? Suka ce a cikinmu akwai, amma ba za mu yi ba sai mun yi dinga. Suka ce to shikenan, a yi dinga, in kun yi tofi ya warke, ga abin da za mu ba ku. Shikenan ya karanta masa Fatiha nan da nan, kamar an sa abin da an zara ƙarni daga ƙafarsa. Shikenan ya tashi lafiya, lau yana tafiya. Suka ɗauki wannan abin jingaɗin wani yanki da na dabbobi suka ba su. Sai sahabban nan suka ce, to ba za mu taɓa ba, ba za mu ci ba, ba za mu raba ba, sai mun kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da muka yi daidai. Suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ma adraka annaha ruku, ya aka kasancewa Fatiha ruqya ce, ana addu'a da ita. Ba haka yake, ku raba ni ma ku bani kasona. Daga nan malamai suka ce, kaga babu laifi idan mutum ya yi ruƙuya an ba shi wani abu a dalilin ruƙuyar da ya yi. Duk da cewa a nan malamai suna bayanin cewa a wannan hadisi, a shi wannan hadisi za mu ga cewa ba wai sun shartanta ruƙuya ba ne, a sun shartanta a ba su kuɗi ba, ko a ba su wani abu a karan farko sai da wani dalili. Haka ne ko ba haka ba ne? Sun je garin malwata, mutanen da ko ruwan sha suka hana su, kuma daga baya suka zo suka ce, ku taimaka mana. Kaga a nan dole ne su ce, a to in dai taimako ne kuke so, mu ma ai mun jawaba ku ba mu ba. Saboda haka yanzu sai mu ma ku ce, sai mu ku biya mu in kuna son mu yi muku abu. Wannan shi ne abu na hankali, duk lokacin da ka nemi wani abu a gurin wani ya hana ka, shi kuma lokacin buƙatar ta kawo shi, to abinda hankali zai ba ka, to ni ma ba zan maka kyauta ba. Saboda haka kissar Annabi Musa da Khidr tana nuna mana haka, hatta idza ataya ala ahli qaryati mithla ma ahliha fa abaw an yudayyituhuma wa wajada fiha jidaran yuridu an yattadda fa aqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Mutanen nan ba su ba mu abinci ba, su karɓe mu ba, kuma ka ga katangargarinsu za ta faɗi, gawarwarsu za ta faɗi, kuma ka kama ka yi leburanci, ka ɗaga musu, ka gyara musu ita. Da zana ba za ka ce su biya mu ba, in ya so ka ga mun samu abin guzuri. Ka ga maganar da Annabi Musa ya faɗa zahirin shari'arsa, abin da ya hango kenan a doron shari'ar Annabi Musa, a biya su tun da an hana su abin da za su ci, an hana su masauki. A ba su abin da za su je, ko haya su kama, ko kuma su yi abinci da kuɗinsu. وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. sai ba dan mutanen garin ya tada abin nan din ba ya tayar da shi ne saboda wannan yaran marayu wanda ubansu ko mutumin kirki ne kirki ubansu shi ya amfani a nan kuma inda katan nan ta faɗi miyagun mutanen garin nan kwashi kuɗin za su yi kaga a shaida a ce ba mutanen garin sun san abin da ya yi da ba su ji daɗi ba da sun bari ma katan nan ta faɗi sun kwashi kuɗin ta abin da za su mada na a gyara katan nan abin ta kara karya ba tun da abin da yake ƙarƙashinta kanzu ne kan tsarkakakke dukiya ne yawa suke kan to a nan shi ne malamai suke cewa na farko ba su karɓi komai ba dangane da wannan ruku ba su sarɗanta wannan ju'uli ba sai da wani dalili na biyu kuma ba su karɓi wannan abin da suka karɓa ba a matsayin ladan karanta fatiha da suka yi ladan ya warke ba ajiyar tilawati ba sai ajiyar shi ba ne daman abinda a ju'uli ya ajiyar abinda aka ce ju'ul abinda yake jinga jinga mutum ba ya cancantar wannan dukiyar sai abinda aka neme shi da shi ya tabbata saboda haka sai da suka yi addu'an mutumin ya warke ya tashi kamar yadda zuwa hadisin yana tafiya lafiya lafiya kamar babu alamar harbin kunama tattare da shi sannan suka ce ga abin nan to shi ne malamai suke cewa ruqya shari'a ta zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya ya umarci wasu su yi annabi ya jibril ya yi masa lokacin da jibril ya zo ya ce ishtakaita qala na'am ya ce kana baka da lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh to shi ne ya yi masa ruqya ya ce bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika min kulli sharri nafsin wa min kulli aini hasidin idha hasada Allahu yashfika yau masa wannan da wanda ya zo gurin sa sallallahu alaihi wa sallama baya da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dora hannunka inda yake maka ciwo ka ce bismillah sau uku بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كفدا سوبقا كما من دروق ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياكتا شيئنا كرنتا قل هو الله دقل أوزيبي يلا توفى عن نسي شافي بكيسا هذا لو كتن بيرس الله في أيضا بعضي إيابا يكي أمرت عائشة الله قال من دي ذلك كرنتا مسا فكذا أشي a ruqya shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an yi masa mala'ika jibril yayi masa kuma ya umarci wasu ma su yi kuma ya ce babu laifi da ruqya matukar ba shirka ba dai to amma komai na addini akwai sharuɗan ta haka da mutum yake yin abubuwa ba tare da ya bi dokokin addini a kansa ba da zarar aka saki layi to babu yadda za a yi abin nan ya zama halal kuma abinda muka sani ne komai na addini komai da aka zo da shi a dini an samu bata garinsa wannan idan aka samu a cikin kororuwar abu a addini shi ne tauhidi kaga min babu aula a samu bata gari a cikin sauran abubuwa da su kai tauhidi girma ba a tauhidi babu bata gari akwai bata garin tauhidi da su ake ta artabu da su ana ta taburza da su yanzu duk sun bata tauhidin sun dauki aikin Allah sun ba mu to haka nan a cikin abubuwan da ba su kai tauhidi ba kaga dole a samu bata gari to ruqya da daga cikin abin da aka samu baka gari a cikin ta wanda suke ne suke kwatar dukiyar jama'a da sunan abin da ake cewa ruqya alhalin ba ya da alaka da ruqya malamai sun ce yana daga cikin sharuɗan ruqya na farko ta kasance da sunan Allah ne ko maganar Allah ko sifofin Allah ta kasance da maganar da ake fahimtar ma'anarta babu shirka a ciki babu surkulle a ciki babu wani saddamarwa a ciki sharaɗi na uku ta kasance wato shi mai ruqya ɗin kai da ya rika jin cewa idan wani ya samu waraka shi ne warkar da shi ko ruqyarsa ce ta yi amfani in ba da ruqyarsa ba za a warke ya ɗauka ubangiji shi ne mai ba da magani shi ne mai ba da cuta shi ne mai yaye ta الذي إذا مرضت فهو يشفيك ubangiji wanda idan na yi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni. Da shi cewa ubangiji shi ke ba da warakar ba wai shi ne mai ba da warakar ba, kuma ubangiji na iya ba da warakar a hannun kowa ba wai lallai sai a hannunsa ba. Ya rika ganin in ba a zo gunsu ba ba za a samu warakar ba, har ya rika cewa duk wanda abu kaza ya same shi zai same ni a zo guda. Wasu suna fama da abu amma ga shi mun zo ba su zo ba, kaga kamar shi ne zai bayar in ba a zo gunsu ba za a samu ba. To kaga wani daga nan za ka fahimci cewa wannan ba shi ne mai rukuyar da shari'a ta yarda da shi ba, wanda ɗan damfara ne, ɗan kowan nan ne, macuci ne. Rukuya har ila yau dole ne wanda yake mai rukuya ya kasance malami ne da ya san tauhidi, malami ne wanda ya san Allah, ya san tauhidi, ya san abin da yake haƙƙin Allah ne, ya san abin da yake ba haƙƙinsa ba ne, haƙƙin Allah ne. Dole ne ya zama mutum ne ya karanta littafin tauhidi aƙalla mai ruku, ya kamata a ce aƙalla bai ba a kasar ya karanta kitabun tauhidi ya fahimci shi. Mai ruku yadda ko kitabun tauhidi bai sani ba, wannan zai yi maka zai taka tobara da sunan rukuya. Kaga ashe ka je gurin dan bid'a neman rukuya ba ta so ba, dan bid'a ina san tauhidi, ana ta kokarin a fahimtar da shi ya san Allah, ya zai zama maka wasa tsakaninka da Allah kuma shi ma bai san shi ba. Saboda haka ya zama mutum ne salim, shi yasa a cikin yanayi na magabata duk sanda za a nemi rukuya akan neme shi gurin mutum mai kirki, kamar taba ganin kowa da kowa yana fitowa mai a matsayin mai rukuya. Mai rukuyan nan ba yana naɗa kai shi bane shi mai rukuya ne, mutane su za su ga alamar cewa wani ɗin nan wataƙila ubangiji zai karɓi addu'arsa in yayi mana, ba za mu je mu nemi taimakonsa. Saboda haka ya zama mutumin ƙwarai. Sannan abu na biyu daga cikin sharɗinsa bayan tauhidi, ya zama kada ya zama ya riƙe wannan rukuya ɗin a matsayin sana'a, kada ya maida shi sana'a yana tara kuɗi har ya buɗe ofis, har ya zama yana da motoci, har da ma'aikata, har da yankin kati. Wannan ba za ka taɓa samun wannan rukuyar ba, irin wannan mai rukuyar ba za ka taɓa samunsa cikin sahabbai ba. Sahabbai ba su iya addu'a ba, ba su iya rukuya ba, sai iya amma akwai wanda ya buɗe ofis, akwai wanda ya kama ofis, kun taɓa jin wannan sana'arsa ana lissafa sana'ar sahabbai a ce shi wannan ɗan rukuya ne, a ce daga cikin sahabbai ga wani sana'arsa ɗan rukuya, ba haka ta ne yake ci ya sha. Rukuya addu'a ce, addu'a addini ne, ba a ci da addini. Yana daga cikin alamar tasewa mutum ya ci da addini. Akwai wani malami Abu Sufyan Salih ibn Mihran daga cikin tabi'ai, yana magana akan irin waɗannan da suke ci da addini, yake cewa talabu an yastahu ad-dunya bi mafatihi ad-dunya falam tanfatih, فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة لكي تنفتح لهم. سنة مسبوطي وكان سدوليا وتسصاب دوليا ستارا أما تهنير أبارينا وكلان دوليا كي دوليا تكيبوا دوا دو هيا تأكي بي أسامو سكا بي بسسامو با كي سكا تي أسطوكم وكلان الديني منا سبوط دوليا تيكا دسو لأنا سكا سامو كلان الدين دن دوليا تبوطي مسو آري والله لا شواكي. من طلب الدنيا بعمل الآخرة أذله الله. هكذا ما جبت فيك سوى أيضا سؤال الفضيل ابن عياب أيضا سفيان الثوري دك وان ديني بدا دوليا دا أيك الله يرع وبيني فيها تعبدش. هو لك الرقية الدعاء الدعاء عمل الآخرة بعمل الدنيا بك wani munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Ubangiji kai ne mai kaza, kai ne mai kaza, ubangiji ba mu wani lafiya. Wannan munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa, ba aiki na duniya ba, har da za ka maida shi abin neman kuɗi. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ba zai zama hujja ba ka dinga neman kuɗi da rukiya? domin da a ce hujja ne neman kuɗi za a kai da rukiya tun farko ma sahabbai ba za su yi shakka ba sun san haƙƙinsu ne amma sai da suka je wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana sannan kuma kisar duk tana nuna mana cewa ga dalilin ma da yasa suka karbi sannan kuma malamai suka ce ba sun karɓi kuɗin ba ne da ajilin tilawa don sun karanta sun yi karatun a saboda ya warki suka ce aka ba su wannan jolin amma yanzu masu rukuya din nan tun farko ma sai ka biya kuɗin kati kana zuwa kuma sai ka biya kuɗin karatu awa nawa kake so a yi karatu to iya wannan auren sai ka ajiye kuɗinsu saboda haka za ka je kai ta zuwa ba dole a samu sauƙin ba kuma ya tafi da kuɗin wannan ya daidai da abin da sahabbai suka yi ya yi daidai da abin da ya faru a hadisin sahihul kudri da suka yi addu'a sai da ya tashi kamar yadda ya zo a hadisin hatta kama yamshi ka annahu laysa bihi raqaba aka yi zo a cikin hadisi ya tashi yana tafiya kamar babu karin kuna masu tare da shi saboda haka in har za a baka ju'i din to kai ma ka bari da an warki kaga ba zai tara ba to sannan mai rukuya dole ne ya fahimci cewa amfanar da mutane yake ba kansa yake amfanar ba yanzu cewa amfanar da dan uwansa yake wanda yake jin cewa dan uwansa yake amfanarwa ba zai dinga zartaro masa farashi ba mai tsada in kana da shi a yi maka baka da shi kama gaban ka je ka daidai irin annabi cewa ya yi manistafa'a da aka tambaye shi game da rukuya din manistafa'a an yanfa'a akahu falyaf'al an yanfa'a akahu falyaf'al ashe kaga lokacin da zaka yi wa dan uwanka rukuya a nan kana nufin ka amfanar da shi to wanda yake nufin ya amfanar da kuɗin da dan uwansa ya za a yanka masa wani farashi da ya fi ƙarfinsa kaga a nan kansa yake nufin ya amfanar sannan a dalilin faruwar irin wannan kasancewar kowa yana cewa shi mai rukuya ne kuma aka mai da rukuya ta zama hirfa ta zama mihna sai ya kasance mutum baya tunanin a baya fatan mutane su zauna lafiya fatan su cututtuka su yi yawai saboda kwastomomi su karu an tambayi imamu ahmad aka ce wane yana yi wa matattu wanka ana biyan shi fasta'zamahu qala bil kira imamu ahmad ake gayawa aka ce wane ake gaya masa wani mutum ce shi sana'arsa in an yi mutuwa yi wa dawa wanka a biyan shi ce wannan ita ce sana'arsa ya ga girman abin ya ce bai dace ba bai dace ya yi wannan ba in da tafiya ce dalili saboda zai rika fatan musulmi suna mutuwa yana mutuwa saboda haka sai ya yi kama da al-muhtakir wanda saboda tsadar a wahalar abinci zai saya ɓoye don wahala ta yi wahala ya fito da shi ya tsada ya samu kuɗi kaga wannan zai so wahala to haka nan irin wasu wanda suka bai da rukuyar sana'a za su rika fatan a yi ta samun cututtuka saboda kwastomomin su su yawaita wannan ya sa ma suka faɗaɗa sha'anin aljanu suka ƙarfafa lamarin aljanu suka sanya aljanun ma suka rika suke wa mutane barazana saboda irin yadda aka ba su fawa dukkan wani ɗan abu ƙanƙani da babba sai a ce maka aljanu mace ta tsira ma gidan aure saboda muyagun halayen da sai a ce aljanu da suka hana kuma ba ta da ita ce aljanar in ka gyara halayen da za ta zauna gidan aure amma sai a ce maka sai a ce ubanta aljanu ne a kawo ta a yi mata rukuya dan kasuwa idan ya ga al'amuran kasuwanci sana ja da baya sai a ce masa aljanu ya zo a rika yi masa rukuya ko ya je a je kantinsa a yi wa kantin rukuya aljanu sun sa hannu a kantinsa saboda haka sai aka maida duk ciwon kan mutum yana fama da ciwon kai yau da gobe sai a ce akwai aljanin ciwon kai su harkar suke nan su rika sa maka ciwon kai dukkan wani motsi a jikin dan adam sai a rika cewa aljanu ne wannan ba dole ya tsara jambama aljanun ba وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لكن لا ركدن باس إلو وانا باور تو مي أقول شي كيوسف كان قال موسى بيرمان كي قال موسى تتل في تتجبرنج وانا قما وصى أبوه وانا داما باسو دا علاقة دا شياطين الجن سلا دا علاقة نير شياطين الجن idan aka magance wannan shedana din ta cikin mutane shi kila magance abu amma sai a hada su da shayati da jinni to kaga wannan zai rika wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin shayati ne din su din domin yana taimakawa shayati da jinni ne wannan shayati na yuquna ila awliyaihim bi yujadilukum wa la fa'tuhum innakum la mushrikun to sannan yana daga cikin wato abinda yake faruwa a harkar ruqya a yanzu yadda za a ga ba a la'akari da salatin wanda zai ruqya din wanda ruqya addu'a ce kamar da muka shafa da addu'a din nan karbarta yana da alaka da nagartar wanda yake addu'a yana da alaka da nagartar wanda ake wa addu'a wato zai yiwu mai addu'ar ya zama mutumin kirki amma kasancewar shi wanda ake yi wa addu'ar ba mutumin kirki ba addu'a ta kisanin shiga domin shi ma yana da tasiri saboda gyaruwar zuciya ke sa a karɓi addu'ar to shi kinsa ya tashi ba a gyara take ba don haka shi mai addu'ar zai iya yi ko ba ta samu karɓuwa ba saboda shi wanda ake wa ɗin ba muhallin a karɓi addu'a ba ne dangane da shi ta yi kuma ya kasance shi wanda za a yi mutumin kirki ne amma shi mai yin mutumin banza ne wani ma rayuwarsa cike take da shirka da kafirci mutanen da Allah ke cewa ba du'a ul kafirina illa fi dhalal addu'a su a banza suke yin ta to rashin la'akari da salahan wanda yake addu'ar shi kansa yana daga cikin aibi na ruqya kuma bayan da za a yi salihi mutumin kirki ya mai da sana'ar ruqya ita ce sana'ar cin abincinsa salihi ba zai yi wannan ba wanda duk ga ya yi wannan to ya fita daga hanyar magabata don magabata ba su yi wannan ba za ka samu wannan cikin magabata ba za ka samu salihi ba yana harkar ruqya kuma yana gaya maka cewa aljanun nan ya kansu kuma ya san kowanne da irin ayyukanka akwai aljanun da suke hana aure akwai aljanun da suke auren mace akwai aljanun da suke hana bacci akwai aljanun da suke kaza akwai aljanun da suke lalata hailan mace akwai aljanun haka zaka je na safadar kai ka ce a duniya aljanu ya taso tare da cewa alamul jinni alamul ghaibi ne duniyar aljanu duniya ce ta gaibi kamar da Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu duniyar bu daban tasu daban a cikin su akwai mutanen kwarai akwai salihai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi akwai salihai akwai wanda ba salihai akwai ahlus sunna akwai ahlul bid'a wa akwai wannan amma dangane da mu duk wannan gaibi ne in aljani ya zo ce maka shi musulmi ne ba yadda za a iya gane musulmin ne tun da ba tara ba gare shi za ka dinga a tahu ba kuna sallah da shi ko ku haɗu da shi a hajji ga yadda cewa musulmi ne ba ka zai yi maka ƙarya ko ya ce maka shi mutumin kirki ne zai iya maka ƙarya ba ka don abin da zai gaya maka babu tabbas saboda ba yadda za a yi ka iya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa domin wannan alam din wannan duniyar da ta aljanun ba duniyar ka bace da haka ba za ka iya
har ya ci komai da komai a kanta ba
wanda duk kaje ya laula yana baka
wani kashe-kashe to ka tabbata wannan mai yaudari ne dan damfara ne matuki ne boka ne yana so ya yi amfani da aljanu da ruwanci ya cimma burinsa wanda zai ɗauki harkar rukuya gari ya mai da ta sana'a wannan ba shi ne mai rukuyar da ya kamata ka shigo su ba sannan wani abu tattare da waɗanda suke rukuya da sunan sana'a suka saki tafarkin magabata za ka samu harkar tasu cike take da saɓon Allah za ka samu ana kaɗaita da mace wacce take muharrama ana shafa jikinta da sunan rukuya ina aka halatta maka wannan dan kana mai rukuya ina aka halatta mai rukuya ya zauna daga shi sai matar da suke aji na biya ina aka halatta mai rukuya idan da kama kan wata mace da ba matarsa ba ka samu gardi ya buɗe ƙafafuwansa ya sa masa mace a tsakiyar tsakanin cinyoyinsa ya makuro ta yana addu'a yana karatu alƙur'ani ina aka samu wannan wace shari'a ce ta halatta masa wannan to kaga a lokacin da yake yin wannan da sunan addu'a ubangiji ya raba ta da aljanin a lokacin su kuma aljanin murna suke cewa sun yi nasara ga irin aikin da suke so dama ga shi da yana tabbata saboda haka da idan aljani ɗaya ne sai su karu a jikin nasa domin sun samu wani shaidanin jinsi yana taimaka musu ya za a yi kai da ka je neman agaji da tallafi gurin Allah ka je gurin wani fasiki kuma ka ce shi zai maka wasiƙa tsakaninka da Allah al'aflu fi ruqya asali shine kowa ya kanta sai idan ba zai iya haka manzo Allah sai da ya kai matakin da ba zai iya ba sannan nan Aisha take taimaka mata kaga al'aflu shine kai wa kanka idan ba za ka iya ba matarka ta yi maka ɗanka ya yi maka wani makusancin ka yi maka shine al'aflu dan duk abin roƙo ne gurin Allah babu wanda ubangiji ya sanya shamaki tsakaninsa da shi yace kai in ka roƙa za a baka wancan iya roƙa za a ba shi ba domin su waɗannan ƴan damfara rukuya da abinda suke hujja da shi abinda suke wato wa abinda suke rudar jama'a da shi shi ne su fa sun san kan aljanin nan sun san madafar abinda suke nuna mutane ke waye yace sai ka san madafar aljanu sannan za ka yi hutun addu'a ina aka samu wannan babu shi a shari'a don haka da zarar irin waɗannan suna yawaita to aljanin ne za su ƙara yawaita tafargazar aljanin su ya su ƙara yawaita saboda tafargazar masu taimaka musu cikin al'umma duk inda waɗannan suka zaddoro gari to kanku ɗauka magance muku shaidanu da aljanu za a ƙaro muku su za domin duk inda za su zo tare da nasu za su zo don haka za su haɗu su yi ta cuta a cikin al'umma wannan shi ne rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalan alladhi ajjalta lana da ubangiji ya faɗa aljanu za su ce wa qala awliya'u min aljin ربنا استمتع بعضنا ببعض يا أبنجي شاشي مو يا مولي شاشي سم مولين مو أبطئين ملاء الجنوب ما قولون موليس سم مولين سبودا سي أبطاني رسولا عني تكاو بسكوتي كان سم مولين مو ما قولون موليس سبودا سي تبتد بايان الله ke yasa ubangiji ce kalan naru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka alimul hakim dan karshe ubangiji zai tattara su da aljanu ya watsa su ta saboda haka yana da kyau ɗan uwa a rika faɗakarwa musamman a cikin ƙauyuka domin an fi ruɗar ƴan ƙauye ana amfani da gidajen kafofin watsa labarai ana yaɗa irin wannan da dama daga cikin likitoci ba daɗin abin suke ji ba don sautarewar lokaci bayan an kaiwa shi wannan ɗan rukuya ɗin mara lafiya ya masa dukan ya jiji masa rauni ƙarshe za a kawo likita a bar likita da aiki kuma ya faffasa masa kai to kaga likitoci da dama ba sa san wannan wasu matsalolin sun san su sun san matsalolin da ba su da alaka da wani aljani amma an je an kai ma wadannan fara da sunan cewa aljanuri shi kuma ya sa wasu karfi da dawa suna ta dukan mutum ba wani ba aljanin suke duka ba a lokaci shi shi wannan mara lafiya suke jigatawa shi suke jigatawa akwai a wasu lokuta ba da har akan samu mutuwa na karanta a wasu kasashe irin masu dokan nan daman dandalin sai su dauki abin duka da sun yi kisa sai su ce aljanin ne ya kashe ba su suka yi kisan ba aljanin ne da aka dake shi ko aka shaƙe shi shi kuma sai ya shaƙe mara lafiya ba ga wannan bayan da za a yi alƙali ya ƙyale su dole ne alƙali ya hukunta su saboda haka akwai ruƙiya a shari'a amma tana da babu idan an kawo maka mara lafiya yi masa wa'azi tukunna idan yana yin wasu abubuwa na saɓan Allah wanda har ya ba wa aljanin kafa suka iya cin masa ka nuna masa ya daina ka gaya masa azkar na safe da yamma da daddare na lokacin da zai kwanta lokacin da zai fita ka koyar da shi waɗannan abubuwa ka nuna masa ya yi ne ya nisanci shayaɗinul insi sai shayaɗinul jinni su nisanci shi ka nuna masa haka mutum salihi mai ruƙiya na ƙwarai haka yake yi amma waɗannan masu ruƙiyar suna yin wa'azi saboda ai su ba su so aljanin ya rabu da mutane za su so aljanin su ci gaba saboda ai ta kawo musu customers saboda haka sai mun nuna wa mutane al'ilaju shar'i ar-ruqya shar'iyya ya ake yin ruqya ta shari'a kuma wannan matsalar ba wai a nan kasar kawai ba na ga rubuce-rubuce da dama da aka yi wallahi ana fama da ita a Kuwait ana fama da ita a Syria nan ya fi ma tsanani ana fama da ita a Masar ana fama da ita a Saudiya suna fama saboda haka masana sun yi rubuce-rubuce na karanta rubuce-rubuce da dama da aka yi akan wannan dan Kuwait har wata shekara wata semina ma suka yi saboda wayarwa da mutane kai akan sha'anin ruqya din kamar su waɗancan ƙasashe sun daɗe da samun wannan matsalar mu ne daga baya-baya da aka fahimci ai akwai ruqya ana yi wa mutum addu'a ya warke shi kenan sai ɓata gari suka shiga cikin harka taimakon a ci gaba da ganar da mutane don kada waɗannan ɓata garin su abin da sai aka kyale waɗannan ɓata garin har suka yi ƙarfi har ma sukan fito su ce a taimaka musu masu taimakon mutane su mai taimakon mutane ne zai je ka ce ya ce maka sayan kati na ganin shi naira 500 bayan wata ɗaya in ka koma sai a ce kati ya tashi 700 ne yanzu wani kuma taimakon mutane ne a wasu ƙasashe tun kafin ma ka shiga gurin a gate sai ka biya kuɗin shiga duk akwai wannan saboda haka faɗakarwa ita za ta sa mutane kansu ya ware ba a ce babu ruƙuya ba amma kuma akwai ta shari'a akwai wacce ba ta shari'a ba akwai da shari'a ta ajiye akwai abinda kuma mutum yake sai wasu abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin ruƙuya ɗin dangane da karatun ƙur'anin shi kanta wanda shi ma wani janibi ne mai faɗi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakar Allah ya sa mu gane wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim saboda lokaci ya yi nisa za mu asa tambaya biyu rak wannan ya ce mace ce a lokacin azumi sai haila ya zo mata ta zo mata sai ta ajiye azumin da niyyar karama wato da niyyar karama shi bayan sallah da bayan sallah sai ta samu ciki kuma ta riƙa wahala a kawai duka wahalar da ita ba ta samu damar rama waɗannan azumi ba har wani azumin ya zo kuma sai ta haihu a farkon azumi to shi ne yake yaya za ta rama waɗannan na farko da kuma wannan wanda ta haihu a cikinsa kuma idan ba za ta iya rama su ba yaya za ta yi za ta rama su idan har tana da iko a wato gwargwadon ikonta za ta iya rama su ba wai sharafi ba ne sai ta yi su a jere duka wato za ta iya yin yau gobe ta sha biyu
ta dauka haka har ta ga cewa ta rama adadin kwanakin da ta bari sawabin na wanda ta bari a sababin haila ko a sababin ciki da sauransu. Idan ba za ta iya ba saboda wata larura da za ta hana salamawa, to a nan sai ta ciyar da miskini kowane azumi daya ta ciyar da miskini. Duk da cewa a nan malamai suna da wani bayani da suke yi kamar azumin da aka bari a dalilin haila, wannan daman bil ijma rama ta ikrama ta ake wanda mace ta bar shi saboda haila, wanda ko mace ta bar shi saboda ciki, to a nan ne wasu malamai suke cewa za ta rama, wasu su ce za ta ciyar, wasu ma su haɗa rama wadda ciyarwa, wasu kuma su takaita akan ciyarwa. To a hakika babu wata hujja da ta nuna cewa matar da ta bar azumi saboda ciki za ta haɗa ciyarwa da ramuwa gaba ɗaya, domin ciyarwa tana zama makwafin ramuwa ne, makwafi ne na azumi. To ba za a haɗa abu da kuma makwafinsa ba, abu da abin da aka kawo shi a matsayin canjin sa kuma da a haɗa su lokaci guda sai ya zama kamar ukuba ma ake mata akan abin da ba wai ya zile ta yi ba, kamar ana so a yi mata wani horo da kai kace ta yi laifi ce ta rama kuma sannan sai ta ciyar kan kamar yaron da samu suman da ya bari saboda halin tafiya ta kai kawai ya rama ba a ce ya ciyar ba, wanda ya bari saboda rashin lafiya ta aka yi rama ba a ce ya ciyar ba. Wasu malamai suna kiyasin ta da wanda aka yake mara lafiya saboda haka suna cewa kawai rama za ta yi, wasu kuma suke a'a za ta ciyar ne domin ubangiji ya kakkaɓe mata azumin. Saboda haka a nan tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan ijtihadai guda biyu, ko dai ta ciyar ko ta rama akan azumin mukan da ta bari wasu saboda ciki, wanda kuma ta bari saboda haila wannan bilittifaq ramawa za ta yi, sai dai idan ba za ta iya ramawa ba wannan kuma wani abu ne wanda zai iya gicewa daga baya, ba wai dan sun taru da yawa ba, taruwarsu da yawa ba shi ne yake nuna ba za su iya ba. Da mutumin da ya yi da yake kafara ta ta kisan kai ko yake kafara ta zihari, an ce azumin wata biyu a jere, daga wata biyu a jere yana da yawa, wannan yawan sa bai sa an sauke masa ba, to haka ita ma yawan su ba zai sa a sauke masa ba, za ta iya rama su. Wannan kuma ya ce a gaya masa ko a yi masa ƙarin bayani a kan wannan ayar falyawun najjika bibadalika litakuna liman khalfaka aya fa inna katiran minan nasi an ayatina laghafil. Wannan ayar ta zo a tiyakin wato halakar da Fir'auna, kamar ta zo a cikin surar Yunus, idan bai tambayar yana kusa akwai tafsirin surar Yunus na wannan shekarar da muka yi a Dinka Maiduguri, akwai cikakken bayani a kan ayar da ita da ayar da take gabaninta, akwai cikakken bayani a tafsirin surar Yunus da muka yi na bana, saboda muka samu katafin ya fi in yi maka takaitaccen bayani a yanzu a kai, za ka ji maganganu har ma na wasu wanda suke cewa wannan ayar tana nuna cewa Fir'auna shi ne wanda yanzu ake ganin muliyarsa, yake ake ganin shi wai a gidan tarihi yana nan, shi ne Fir'auna da Allah ke fajo mana da jika da gadarika, shi ne wannan. Akwai maganar da ne a kan wannan, babu wani abin da yake nuna cewa abin da ake nuna mutane hoton wani ƙanjamamman mutum aka ce shi ne Fir'auna, babu wata hujja da take nuna haka. Allah da ya ce kal yawma najika bi badalika, wasu malamai sun ce ubangiji ya tsere da shi a lokacin ya fito bayan ya fito a ibin nan akan gabar ruwa, ya fito da shi akan gabar abin nan gabar ruwa saboda mutanensa da suke ganin kamar shi Allah ne, kan su ɗauka bai halaka ba yana nan, su ga gawar shi ga ta nan su ɗauki izina da aya akan cewa lalle Fir'auna ya halaka, ga gawar ta nan su ɗauka su je su yi abin da za su da ita, shi da abin da ubangiji yake nufi da litakuna liman khalfaka aya, waɗanda ka baro a gida ka taho ka bo annabi Musa da karshe ruwa cinye ku, an fito da gawarka don su zan aya gare su. Da yawa daga cikin malamai akwai da suka fassara da haka, idan ka koma tafsirin za ka cikakken bayani akan wannan da maganganun malamai da suka yi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.